Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye a fada shafin mu na Facebook Live. Ko kuma a kasance da yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bagaje, Safinatu Sada Sodenke,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 11 ga watan Janairun shekarar 2017, kamar yadda aka saba duk Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari.
Ta yaya duk labaran da muka gani a shafukan yanar gizo ke shafar rayuwar mu ta yau da kullun da kuma matakan shugabancin da gwamnati ke bi don aiwatar da mulki.
To masu kallon mu da sauraron mu wato a shafin mu na Facebook Live din, sai mu gyara zama domin kuwa muna da wannan magana ta yaɗa labarin jita-jita a yanar gizo wanda duk wanda aka ji gani har ƴan zamfara sukan samu kuso kai.
Ni kaina da nake magana akwai abin da ya faru da ni satin da ya wuce. Ni dai na sani a adireshi na waɗannan kafafen gaba daya ban taba sa sunana ko sunan iyali na ba, balle sunan ƴaƴana. Amma sai aka waye gari wasu sun shiga cikin waɗannan kafafen ba san ta inda suka samu ba. Sai wani ya bugo min waya yake cewa shine injiniya wani. Dan haka ko ba Ibrahim Duguri bane, nace ni ne. Yace to ai kamance da injiniya ya ma kira sunan sa. Bayan ya ambaci sunan sa ya kira sunan ƴaƴana maza guda uku. Nace masa malam ban fasan ka ba. To ai wannan lamba baka santa ba, saboda da ita nake WhatsApp ka nake gaza kaza da wancan din ta lalace. Shin kana Abuja? Da nace ni gani a Lagos. Can bayan an jima na huta sai na kira shi.
To shi ma mashawarcin al'umma dan iya yana kallon akwai matsala, domin kuwa
ba sa la'akari da yanayin abin da duk suka gani da sun sa hannu sai su latsa inda ake tura wa sauran mutanen duniya. Ba sa tsayawa ballantana ma su yi tunani.
Zalika zamu karanto amsar tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
To yanzu bari mu faro da kadan daga amsoshin tambayar da kuka aika mana wanda muka yi muku a shafin Facebook da Twitter, inda muka tambaye ku cewa ta yaya yada duk labarin da muka ci karo da shi ke shafar rayuwar mu, wato in muka same shi daga yanar gizo kenan. Shin yaya gaskiyar labarin yake, koko yaya karesa take? Ba ma damuwa.
Sakon farko daga Yasir Abubakar, yau da gobe yada labarin ƙarya yana shafar rayuwar mu ne ta hanyoyi da dama. Misali, wani ya kawo kace na ce tsakanin al'umma wanda zai kai ga tashin hankali, wanda kuma ba ma fatan haka.
Sai Adamu Musa Faga yace salam yau da gobe. Gaskiya duk labarin da bai da tushe barazana ce amfani da ita, don hakan zai kawo kuma baya gare ku.
Sai kuma Mashud Saibaru yace salam yau da gobe. A gaskiya irin wannan abin ba shi da kyau, domin yakan iya raba aure, haddasa yaƙi, har ma rasa rayuka. Ko a addini ma ba kyau yaɗa labarin da ba ta da tabbas.
Sai Nura Bilyamini Kibiya yace al'ummar yanzu kir suke jira su ji wani abu ya faru su yaɗa, musamman abu mara kyau.
Sai Abdul Jabbar Rabi Ukurami, Allah sa na faɗi sunan dai, yace yau da gobe tabbas yaɗa labarin da ba tantance sahihancin su ba kan zubar da mutuncin mai yin hakan, kuma yakan haddasa fargaba ko fitittunu a wasu lokutan.
Sai Safi Musa Isa yace salam, labari wanda yake a yanar gizo wani lokacin yakan kunyata mu ta yadda zaka ji an ce ba gaskiya bane. Ya kamata mu rinka tantance labarin da ya fito daga yanar gizo.
Sai kuma Aliyu Suleiman Kwade yace Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ka faɗi alkhairi ko kai shiru. To amma yanzu wannan kafar sadarwa ta zamani ta zama wajen yaɗa ƙarairayi da kuma cin mutuncin juna. sai dai mu ce Allah ya kyauta.
Sai Hafiz Sani Murabus Attajiri yace tabbas jarabar san neman suna shine ke sa wasu suke yaɗa labari mara tushe wanda ke ragewa wannan kafar kima koda labarin ya kasance gaskiya. Muna kira ga ƴan uwanmu masu ta'ammali da wannan kafar muke taka tsantsan wajen yaɗa labari mara madogara.
Sai Zayyani A Alawaddu, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace ni kan a gaskiya daman babu labarin da zai tasiri a rayuwata sai labarin da na san tushen sa, wato inda labarin ya fito kuma waye wallafa labarin, domin duk labarin da bai da ingantaccen tushe bana karanta shi balantana ya tasiri a rayuwata.
Sai Bilyaminu Ma'azu ƴan mama yace yau da gobe babu shakka yaɗa labarin ƙanzon kurege sun yawa a shafukan sadarwa, ta yadda zaka samu wani ko wata ya zauna ya shirya ƙarya yayi upload, daga nan kuma sai wasu mutane su arasu ya fata fuskar ci gaba da yaɗawa ba tare da la'akari daga inda wannan zance ya fito ba. Wani lokaci sai ku ƴan jarida kun shiga kun fita kun warware matsalar. Daga ƙarshe ina kira ga masu wannan halayyar da su ji tsoron Allah.
Sai kuma Babangida Aliyu Rijau yace yau da gobe gaskiya labarai marasa kan gado ko marasa kamshin gaskiya na matukar gurbata ko har zuka-zukatan jama'a, musamman ma ta bangaren kage, bata wani suna, sannan kuma zunubi ne ga wanda ya yarda da fadar zur. Shi ma mai kirkirar labarin ƙarya yana da zunubi na fadin ƙarya, ba ma nan kadai ba, zaka ga mutun ya kirkira account da sunan wani, duk waɗannan abubuwa ne da basu dace ba.
Sai Usman Muhammad Birniwa yace yau da gobe hakika yada duk labarin da mutun yayi karo da shi ba tare da bincike ba yana shafin rayuwar mu ta hanyoyi kamar haka: tashi da ruruwar fitina da fadace-fadacen kabilanci da bata sunan mutane kamar ƴan siyasa, malamai da masu sarautar gargajiya. Da fatan al'umma za a yi bincike akan duk wani labari da aka ci karo da shi kafin a yada shi, musamman na shafukan ya sada zumunta da kafar internet.
Sai kuma Saifullahi Bello Isiyaku yace tabbas yana shafar rayuwar mu, saboda yanzu mutane jira suke su ji wani abu ya faru su yada ba tare da tabbatar da gaskiyar lamarin ba, walau mai kyau ne ko mara kyau. Ya kamata mutane su rika lura da irin abubuwan da ya kamata su rika yadawa a yanar gizo, don haka yana shafar rayuwar mu ƙwarai da gaske.
Sai Luka Balarabi yace yaɗa labaru a yanar gizo yana taimakawa wajen sanin abin da duniya ke ciki, musamman ga matasan mu a yau, sai dai wajen rashin tabbatarwar labarin yana kawo damuwa wajen jawo tashin hankali.
Sai kuma Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe in har naga labari a yanar gizo abu biyu ne, wani na yarda wani kuma sai na yi bincike kamin na yarda, ku huta lafiya.
Sai Sa'ad Kagarko yace yau da gobe hakika labaran yanar gizo yana taka rawa wajen shafin rayuwar mu ta fannoni da dama, alal misali labarin ƙanzon kurege na rurutu tashin-tashina ga al'umma, babban abin takeici shine yadda jama'a kan yi saurin watsa labarai marasa tushe a shafukan sada zumunci ba tare da kwakwaran bincike ba.
Sai kuma Shafi'u H. Abdullahi yace tabbas yau da gobe ya kamata mu masu mu'amala da shafukan sada zumunta mu dinga taka tsantsan da yaɗa labarin da ba mu da tabbaci a kansa, domin haka yana iya haddasa husuma a tsakanin al'umma. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai Garba Broker mai hoto gumi yace a gaskiya amincewa duk labarin da ake samu a kafar sada zumunta kuskure ne, domin mafi yawancin masu rubutu kananan yara ne, basu san doka ba, kuma sun cika kirkiro ƙarya da kazafi akan wani ko wasu, don haka yana da kyau a rika bincike gaskiyar labari ta hanyar tuttubar wanda ya rubuta labarin domin gano gaskiyar labarin.
Sai Awalin Dabai Unguwa Uku yace assalamu alaikum yau da gobe, a gaskiya wannan lamari ya tunzura mutane da zarar sun ga irin waɗannan labarai na ƙanzon kurege ko labari, ya kamata mutane su rika tabbatar da labari da zarar sun yi ido hudu da ire-iren wannan labarai.
Idan kuma muka leƙa shafin mu na Twitter, Atulwani MN yace yafi kyau mu kasance masu bincikar gaskiyar labari kafin mu je zuwa yadawa, dan musulunci ma yayi mana wannan koyarwar.
Sai daga ƙarshe @A_Muktar yace yada labarin ƙarya yana shafar mu ta bangarori kamar lafiya, akwai lokacin da aka ce wanka da gishiri yana riga kafin Ebola. To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
Maryam, ya ganke kamar ruwa da ke zakarani.
Ai Usman ka bari kawai, ina juyayen tunanin jawabin bankwana na shugaba Barack Obama.
Eh, kashi ko yana ta bin yanar gizo yana ta.
Bare in dai magana kan matar shi da ƴaƴan shi da bataimakin shi. Kai Maryam, hakkun la nayi. Ani ki bari ni ma har dadi.
Akwai inda ya taba kan musamman inda kika ce ya fi muhimmancin matarsa da ƴaƴan, musamman irin gudunmuwar sa a cikin mulkin da ya gabatar. Na bashi misali shawari kwarin gwiwa ne. Yanda wannan abin da Bature yake cewa bond, shakuwar da ke tsakani da
gwamnati. Gaskiya kam.
Eh, sannan kuma yawa, to kinga kuma yanda wannan labarin ya haɗu da wannan kenan, tayaya ake sanin wasu abubuwan kinga social media in kika duba zaki ga ta ko ina Facebook Twitter ne wani ne duk gasu na kowa da abin da ya dan tsinka a jawabin ya dan manna kafofin yada labarai da abin da suka tsinka suka dan manna yake ga dan minti da minti biyu na wata bangaren wata magana dai akan wani abu ko na mulkin ko na kasar ko abin da ya shafi al'umma to amma kinga wannan an san daga inda wannan abin ya fito ma'ana ka san cewa jawabi ne na shugaban kasar Amurka a lokacin da yake na bankwana ka san kuma yan jarida suka dauka kuma ka san a ina akai
haka ne
yawa to shine abin da muke magana sanin gaskiyar abu idan ya faru
gaskiya kam ne to za a yi kewan shi kam
gaskiya kan za a yi kewa
to shi ma dan iya ma ya fada wa Isa Lawal Ikara yadda yake kallon wannan lamari na yada labarin gaskiya da kuma na cin kanzan kurege da ake yi a internet
kin san cin kanzan kurege
a ina na san
cin kanzan kurege zan baki labari wata ran take yake
yau har gida dan iya iske ni da wata tambaya yace dan Ikara wai mai mutane suka dauki kafafan yada labaru na zamanin nan da ake kiran su social media nace eh to babu wata amsa da zan iya baka ta kai tsaye dan iya amma dai na san wasu na amfani da waɗannan kafafe na zamani ne kawai dan su sha dariya wasu kuma su yi ta tura hotuna idan sun ci kwalliya dan kawai su nuna wa duniya suna da dukiya yayin da wasu suka mai da shi dandali ne na dibar ilimi gishirin zaman duniya sai dai kuma duk da haka akwai wasu masu shiga waɗannan kafafe don kwakulo labaran gaskiya duk ko da yake mafi akasari sun raji a cewa waɗannan kafafe ne na yada labaran ƙarya wanda babu tushe balantana makamar da za ta iya zama wa mutum kariya shi yasa dai kawai nace amsa tambayar ka kai tsaye dan iya gaskiya tana da kamar ruya dan yace to abin da yasa nayi maka wannan tambaya kan kafafan yada labaru na zamani shine yadda naga wasu suna abubuwa na raini da rashin sani musamman ma dai masu tuturawa jama'an duk abin da suka gani wato dai masu shiyarin duk wani tarkace komai muni kaga dai idan suka hau dandalin Facebook ba sa la'akari da yanayin abin da duk suka gani da sun sa hannu sai su latsa inda ake turawa sauraron mutanen duniya ba sa tsayawa ballantana ma su yi tunani wasu hotunan idan an turo ka gansu caba-caba cikin jini wasu kuma lalata tarbiya da ba tsane kawai ake turawa gunin banken kyani labaru kuma komai rashin asalin su idan dai sun shafi shugabanni za su yi ta tura su ba tare da hararo wata matsala ba ballantana ma su yi taka tsantsan ko su yi tsantseni nace lalle kam dan iya yanzu na fahimci abin da kake son nuna wa duniya musamman ma dai mu samari cewa waɗannan dandalin sada zumunta na zamani fa suna da hadari saboda haka duk wani mai son ta'ammali da su yana da kyau ya rinka zurfafa nazari idan za a tura hotuna na kai tsaye ko masu motsi ko kuma labari to yana da kyau mutane su tabbatar da sun dubo na gari domin kuwa yada labaran ƙarya ka iya kai mutun ga gida yari ko kuma idan abin yayi tsanani ma rayuwa ta karkare a kabari saboda haka dai ya zama dole kowa yayi taka tsantsan wajen yada duk wani lamari musamman dai labaru irin na kasafi ko kuma shirye sharri albashi dai da sannu kasashen mu sa kai ga cin maburi
to Safina da Maryam kun ji dan iya kin ce baki san labarin cin kasar kurege ba to yana da nauta ba da irin wannan yada jita-jitan abin da baka sani ba domin kuwa kurege ya hadu da abokin shi zo mai ga masa dadin kanzo in ya kone in yi wane ne gashi in ka ji kai karas yawa shi kuma kurege da je tare mutanen sa kawai ke ba su labarin yanda kanzo yake da dadi kaman shi yace labarin cin kasar kurege
wakilin mu Nasiru Adamu Alhikaya ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe game da yada labaran yanar gizo barkatai da ya zama ruwan dare
Malamai barkanmu da shigowa wannan zauri inda zamu tattauna saboda wannan shiri na yau da gobe inda ake jan hankalin matasa kan rayuwar yau da kullum wannan karo zamu shiga tasirin kafafen labaru na yanar gizo da yadda ake samun labaru masu inganci da kuma yada jita-jita da labarai waɗanda watakila ba su da inganci. Ina tare da Halima Baba Ahmed wacce jami'a ce mai yaƙi da kangarewar matasa, sannan kuma mai amfani da waɗannan kafafe na yanar gizo, sai kuma sarkin malaman Duguri, Malam Ibrahim Duguri. Halima, bari mu fara da bangaren ki. Ya kike gani yadda matasa ke amfani da waɗannan sassa na yanar gizo wajen yaɗa labarai, wanda wani lokacin ko sai a ga labaran nan ba gaskiya bane?
Jama'a assalamu alaikum. Gaskiya amfani da yanar gizo wajen yaɗa labarai, gaskiya lokaci akan samu matsala, wani lokaci kuma zaka ga abin da suke faɗan yana halaka da gaskiya ko kuma da kamshin gaskiya a jikin sa. Amma gaskiya babban matsalan da ake samu a ciki shine yanda mutane suke kikkiro labari akan mutum wanda ba gaskiya ba, wanda zan samu in ga kaman gaskiya ne, in bincika in bi wanda ya sa labarin, daga baya wallahi da kanshi sai fara mun kame-kame har sai in fahimci cewa maganan ba gaskiya bane, ƙarya ne labarin.
Mana Halima Baba Ahmed, in kika farka da safe na san watakila bayan addu'o'i kan shiga waɗannan kafafe, menene ke damun ki idan kika shiga?
Babban abin da yake damuna guda ɗaya shine yanda kamar yanda da nace maka maganan watsa labarai din nan, don su da yawa idan ka duba daga farko idan ka fara budewa da safe, irin wa'annan notification din da ta shigo maka na labarin da aka sassaka haka da sauransu, wani ma da ka samu wani ne ya share din labarin wani bai ma tabbatar gaskiya bane, musamman wannan shine fi bata min rai, da kuma ma wani lokaci ma labarin na ƙarya ne sai kaga an yi targeting ɗinka a ciki, an sa maka shi ya shigo cikin profile ɗinka, to kaga nan gaskiya da akwai matsala. Dan ni gaskiya so da yawa an sha min wannan, saboda yanayin suna ganin ina halaka da mutane da yawa ne ko me ban san me yasa ba, kawai sai na bude sai in ga wani labarin shirme wanda bai ma dace a ce an sashi a media ba, so da yawa nakan gargadi ma mutane in ce in mutun ya sake zan yi blocking din sa, wani kuma kawai nakan cire kaina ne a jiki, dan wani lokaci nakan gaji da yin magana akan wannan abubuwa da matsaloli da yawa wanda yake faruwa a cikin su.
Malam Ibrahim, kafin mu matsun duma sosai cikin hirar kai ya kake daukar waɗannan kafafe in ka shiga?
To da farko dai waɗannan kafafe na watsa labarai na kan ɗauke su da fuskoki guda biyu kamar haka. Fuska ta farko akwai abubuwa da nakan ƙaru, nakan ilmantu, kuma nakan so in ƙara fahimtar su. Sannan fuska ta biyu, kamar yadda abokiyar magana ta yi magana, wato fuska ce wadda duk yadda ka kai da haƙuri ko da juriya sai ranka ya ɓaci. Domin za ka ga abin da yake wani da gani ka san ƙage ne, wani kuma da gani ka san wato kawai nema ake a yi wa wani yarfe ko a cutar da shi ta hanyoyi daban-daban. Alal misali, za ka iya ganin cewa wani ya fito da wani tsohon hoto na shekara da shekaru, sai a yi ma hoton kuskurima a sa kan wani mutum da ake nema a bata shi a watsa wa duniya. Kamar yadda Hajjia ta faɗi, kafin mutum ya wanke kansa daga wajen waɗanda ba su san illoli ko kuma yadda ake wannan sharrin ba, babu shakka labarin ya yi nisa a cikin duniya. Amma duk waɗannan abubuwan da suke faruwa, inda a ce akwai wata doka ta musamman wacce za a kirkiro ko kuma gwamnatin mu take da shi, mutum ya gane cewa wayar ma dan shi ya saya da kuɗin sa kuma yake mallake da ita, to akwai haƙƙi na hukuma ta yadda in yayi abin da ba daidai ba, musamman ga hukumar kanta ko wa wani dan neman ya cutar da shi ko ya bata shi, akwai wannan abin nan ba'asi da kuma haƙƙi da zai nema a wajen hukuma, kuma ga sharuɗa da dokoki cewa in mutum yayi kaza wajen batanci ga wane, ga sakamakon sa, ga hukuncin sa, to tana yiwa za a samu saukin irin waɗannan abubuwa. Kuma yawanci akwai jahilci. Jahilci anan shine za ga mutum kawai shi abin da ya dauka da waɗannan wato kafafe shine ya tura hoto ko kuma ya faɗi wata magana dan a ce shi ya fara faɗanta ma, shi a ganin sa cewa daukaka ce, mutum kaza sun yi liking, mutum kaza sun yi comment, saboda haka yana ganin shi ya ci gaba an san shi a duniya ta wannan kafafen. Sa'annan wani sako ake turowa mara ma'ana, mara ka'ida, ta ƙarya, ta ƙirƙira, shi bai da lokacin da ma zai zauna ya bude, amma da ya ji an fara ambato abin alkhairi bai fa kai ga tsakiya ba, balle ya san sharrin da ke ciki zuwa ƙarshe, shi ma sai ya watsa, wato ma'ana ya share, ko kuma da ya ga abokinsa ne ya turo masa, to abin da zai fara yi shine comment ko liking ba tare da ya duba ainihin abin da aka rubuta ba, balle ya karanta har zuwa ƙarshe, shi dai kawai zaton alkhairi da yake wa wannan abokin nasa. Kuma yawanci zaka ga abubuwan da ake a cikin waɗannan abubuwan, mutane musamman waɗanda suke da mummunar manufa tsakaninsu da junansu ko rashin fahimtar juna, suna amfani da wannan wajen cimma buƙatunsu da burinsu. Ta yadda zaka ga mutum wato an wayi gari musamman da safe, abin da ya faru a cikin dare zaka ga ainihin wato mutum ya ce ga malam wane ko ga ɗan siyasa wane ko a ƙasar kaza ga wani abin da ya faru mai bala'i, wani ma inda zaka gano ƙarya ne, sunan garin ko sunan mutumin da yake nufa da cewa abin da ya faru da shi ba zan iya rubutawa cikakke ba. To kaga duk waɗannan abubuwan ba su dace ba. Sa'annan kuma har yanzu a ƙarƙashin wannan ne zaka iske mutum yana ganin cewa wato shi burgewa ne gare shi ya dau hotonsa, ya dau hoton iyalansa, ko ya dau hoton wasu daga cikin waɗanda suke da mutunci, yana yadawa cewa addu'ar ku muke nema yanzu na bar Abuja zan tafi Kano, yanzu ina daidai kaza na tsaya zan sha mangoro a gari kaza. Kaga wannan rashin tunani ne kuma rashin wayewa ne, babu shakka kuma rashin sirri ne, musamman halin da ake ciki na tsaro. Ai dan adam yana da bukatar sirri, yana da bukatar ainihin wato kebantuwa da kuma tsaron kansa da kansa. Amma sai ga mutum yana cewa yana kaza da sauransu, kai wani ma har cewa zai yi kanwata da matata wacce da wacce suna gaishe ku ka duk irin waɗannan abubuwa dai. Saboda haka yana da kyau mutane su san maya ake amfani da kafafen tukunna kafin su kai ga ainihin watsawa ko kuma in an watso su yi sharhi akai.
Wato Malam Ibrahim, kafin mu koma wajen Halima, akwai abubuwan da ka ɗauko ne wanda ya dace mu ƙara tambayar ka. Shin misali kamar mutum wanda na ga za su yi tafiya su ce suna buƙatar addu'a ɗin nan, na taso daga Kano zan taho Abuja, ɗan uwa a taya ni da addu'a, ko mutum ya ɗaura seat belt, shi ma ƙawayenci ne?
To akwai na ƙawayencin kuma akwai wanda yake na zahiri. Misali kawai mutum don shi bukatansa a yi masa sharhi ko a yi liking ɗin abin da ya yi, to ya tuna cewa tafiyan nan ta safa halin da ake ciki na rashin tsaro, to ya kamata ya gane cewa akwai bukatan ya yi wani sirri. Misali ba laifi ba ne idan ya taso daga Kano zai zo shi Abuja, in ya zo zuba yana iya rubutawa cewa jama'a gani akan hanyar Kano zuwa Kaduna. In ma akwai tana yiwa mai neman sa da sharri, kafin ya gano ina yake to ya riga ya isa gidansa cikin garin Abuja. To duk irin waɗannan abubuwa a san hikimar da za a rinka yi. To in ma shi mutum kawai gama gari ya yi wannan, akwai manya-manyan mutane masu daraja waɗanda rayuwarsu tana da muhimmanci ga al'umma, amma sai ka ga masoyansu da 'yan korensu sukan ainihin aika cewa yanzu wane yana gari kaza, gashi ya wuce kaza, ai ga mu tare da wani, ga mu kaza kaza, yanzu ya tsaya zai ci abinci a gare mu, a garin mu zai sha fura zai kaza da sauransu. Duk irin waɗannan abin da ya kamata a kiyaye ne, akwai mai kyau a ciki akwai mara kyau, kamar da duk abin da muka sani yana da ainihin wato tsarin sa mai kyau da kuma mara kyau. Daga cikin tsare-tsaren sa ba marasa kyau din ta yadda wato lalacewa ta yawaita a waɗannan kafafen, kamar yadda zaka iske cikin dare ƴaƴa mata, in ma wata ma matar aure ce, wata budurwa ce, wani kuma mai gida ne magidaci, ga muru'a da kamala da komai da komai, amma zaka iske ya hana idan shi barci, kawai a bugo ya bugo, a tura ya turo. Duk irin waɗannan abubuwa ya kamata a rinka ɗaukan ƙa'idoji da kuma dokoki wajen yinsu. Sa'annan ba wai kawai hukuma ce ba take da ruwan da za ta ainihin wato tsare waɗannan matsalolin, hatta mutane gama gari. Ina nufin mai gida da iyalin shi su ma ƴaƴa su gane cewa in kina gadaran ke budurwa ce ko kana gadaran kai saurayi ne, to akwai sadda za ku girma. Kuma shi abun kunya, abun bakin ciki shine in kai yi shi a lokacin da kake da damar yin sa, wallahi ka riga ka yi shi kenan, baya taba goguwa a cikin zuciyar wanda suka san kai. Dan haka a ƙarshe sai ka iske an so a gyara din ko kuma a yi ƙarya cewa ba su suka yi wannan abun ba, amma bai yiwuwa. Saboda haka musamman wajen nuna tsaraici, nuna ainihin wato wasu abubuwa na batsa da makamantansu, ko kuma a turo maka da wani adireshi kai tsaye a ce na sha dariya har ciki na ya yi ciwo, kuma mu sha dariya har cikin mu yi ciwo, sai ga abin an zo ana gwadawa bai da ma'ana, bai da karantarwa, baka san ma me yasa aka sashi a ciki ba. To duk irin waɗannan akwai ƙawayenci, akwai jahilci, akwai kuma ainihin wato neman a san mutum.
Halima, akwai abin da shi Malam Ibrahim ya shigo da shi na za ki taras kamar a ce Juma'a sai mutum ya sa hoton yaransa waɗanda watakila ba su fi shekara ɗaya ko biyu ba, ya ce suna muku barka da Juma'a. Wannan ma ana ɗaukar sa a jita-jita ne ko ƙarya ne ko kuma fatan alheri ne kawai?
To ni dai gaskiya ana tunanin sa hotunan yara haka ko na family haka gaskiya abu ne wanda bai dace ba. Don abin da nake dubawa, in har mutum zai iya sa hoton yaran shi a media ya ce suna muku fatan alheri, so da yawa da aka ga ana nuna ma yara, ko kuma wanda ya gani ma zai iya faɗa ma yara, ko kuma shi kansa baban da kanshi zai iya dauka wani abu ya faru ya nuna ma yaran ko kuma ya nuna musu dai kaman burgewa ne ko wani abu makamancin haka. To kaga anan yaro ya fara dauko wani hanyar lalacewa kenan. Saboda ya ga baba na yayi to kaga shi ma zai fara tunanin wannan hanya. Ko be yanzu ba akwai lokacin da zai yi. Gaskiya abu ne wanda bai dace ba. Kuma ai babban abun fadakarwa shine mutun ya zama mai tarbiya. Tukunne kare iyalinsa daga duk wani abin da zai gurbata musu rayuwa shine babban abin da ke gaban shi.
To Halima, ke idan kika shiga waɗannan kafafe ya kike ki tantance wannan labari na gaskiya ne wannan kuma jita-jita ne?
Gaskiya nakan shiga ba dan wani abu, saboda shi ma shigan wani ƙarin ilimi ne. Zaka ga abubuwa da yawa wanda baka ma taba tsammani ba, wanda ma ba zaka taba duk iya binciken ka a fili ba zaka iya ganin shi ba sai a irin wannan wurare. So nakan shiga ne dauki labari da nake ganin na gaskiya ne, idan naga halama na gaskiya ne zan yi kokari bi iddigan wannan. Yanzu misali zan maka kamar akwai a hanyar aiki na, akwai abubuwa da nake gani musamman na cin zarafin yara ko cin zarafin mutane manya ko maza ko wani makamancin haka. So da yawa akwai lokaci biyu ko uku da nake kokari in bi irin wannan cin zarafin da aka yi. Karshe wallahi na gane cewa wannan hoton da aka sama ba na gaskiya bane. Dan saboda me yasa ni na zaci cewa ga address ga komai ga phone number. Ni nace ina ma da interest, ina so in je in bi wannan abin da ke faruwa da sauransu. Kawai karshe dai na fahimci cewa labarin nan ba gaskiya bane. Har yau ina jiran wanda ya sa labarin nan, ya ce ya ji ya gani da kansa. Ya tabbatar ga hotunan nan ya nuna ko, amma ni har yau ina jira wajen wata uku kenan ko hudu. Ya bani wani labari akan wannan, saboda in san abin ina ne in bisa har yau ina jiran shi bai kira ni ba. So gaskiya kaga irin wannan bai dace ba.
Malam Ibrahim, akwai wani hoto kwanan nan da aka yada wanda wani ya saka hoto kamar na jami'an kiyaye aukuwar hadura a ƙasa, sai ya saka su ga su rike da bindigogi. Abin da ya rubuta kawai shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato an ba wa waɗannan jami'ai waɗannan bindigogi za su rika harbe mutane kenan. Kuma bayanin bai fito daga wajen gwamnati ba, inda na ga wasu suna sharhi ma cewa kawai an tsara hoton ne kawai saboda a tada wata husumar.
To ai abinda za ka gane cewa karece-karece sun yawa a waɗannan kafafe shine yawanci za ka iske hukumomin tsaro waɗanda ba sa ɗauke da makamai, musamman abin da ya shafi hukumomin da suke lura da lafiyar motoci ko kuma da matafiya. To kaga in dai wata doka za ta kasance a ƙasar nan na a ba su makami su rike, to dokar kawai ba za a wayi gari ne a gan su ɗauke da makami rana tsaka ba. Dole sai ta tafi majalisa, sannan an yi muhawara a kai, sannan kuma 'yan ƙasa su ba da gudunmuwansu na sharhi da yawa. To amma tana yiwuwa wani saɓani ne ya shiga tsakanin shi wanda ya turo hoton da jami'an tsaron road safety, da haka shi kuma hanyar da zai bi ya baje fushinsa shine sai ya nuna su cewa ai gaba ɗaya ma gashi an ba su abin nan makami. To koda a ce haka din ta kasance, an san dai a dokar Najeriya in dai ba boye aka yi ba, amma a sarari ba a taba ji ko kuma an ga cewa hukumomin road safety suna rike da makamai ba. To shi ya fito yayi wannan. To kaga sai ka bincika, tana yiwa akwai dalilin da yi, kamar yadda na faɗa ko kamar yadda Hajjia ta faɗi, tana yiwa dalilin nan ya zamo dalili ne wanda yake an samu sabani ne tsakanin shi da su, yayi haka dan ya aibanta aikin su, kuma don ya jawo hankalin 'yan Najeriya su la'ance su, ko kuma wato yana jan hankalin hukuma ne cewa tana yiwa in aka ba su makaman za su yi illoli kaza kaza da sauransu. To koma dai wanne ne abinda ba a yi ba karkace an yi. Sa'annan zan koma baya kaɗan dangane da abin da ya shafi sa hoto ko kuma bin diddigin masu laifi da suke yi a cikin waɗannan kafafe. Ni kaina da nake magana akwai abin da ya faru da nisacin da ya wuce. Ni dai na sani a adireshi na waɗannan kafafen gaba ɗaya ban taɓa sa sunana ko sunan iyalina ba, balle sunan 'ya'yana. Amma sai aka waye gari wasu sun shiga cikin waɗannan kafafen ban san ta inda suka samu ba, sai wani ya bugo min waya yake cewa shi ne injiniya wane. Don haka ko ba Ibrahim Duguri ba ne, na ce ni ne. Ya ce to ai kamance da injiniya, ya ma kira sunansa. Bayan ya ambaci sunansa sai ke cewa ai ka ce yaya suwa ne ya kira sunan 'ya'yana maza guda uku. Na ce masa malam ban fasanka ba. Ya ce to ai wannan lamba baka santa ba, saboda da ita nake WhatsApp ka nake gaza kaza da wancan din ta lalace. Shin kana Abuja? Na ce ni ga ni a Lagos. Can bayan an jima na huta sai na kira shi. Na ce masa malam zancen fa da kake ban sanka ba. kuma ina so in tabbatar ma wannan shirin damfarar da kake ni ba za ka damfare ni ba. Kai barin ma kare ma ba ƴaƴana ka kira sunansu ba ko mahaifiya da ka kira sunanta ba za ka cuce ni ba. Karshen girmamawa da sani kenan.
To yanzu kan duka a madadin duka abokan aiki na anan shirin yau da gobe ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu za mu sake dawo da wani sabon shirin. Usman kamar
Shashanci an sharri ne, don talo kuma ta sa hakinmu ne.